sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saurara ku a shirin mu na hantsi. Mai karatu Sarfi Hashim Gumel. A jiya Juma'a ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakabawa Koriya ta Arewa wajibi ne muddin ana son a kawar da nukiliya a yankin ruwan Koriya. Jawabin nasa na zuwa ne bayan da Amurka ta zargi Rasha da jinkirta rahoto mai zaman kansa na Majalisar Dinkin Duniya domin ta boye bayanan sabawa kulirin aiwatar da takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakabawa Koriya ta Arewa. Pompeo ya tattauna da jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Nikki Haley a jiya Juma'a kwana guda gabanin Nikki Haley ta ce Rasha ta matsa lamba ma wata kungiya mai sa ido kan aiwatar da takunkumin da su jirkita rahoton su kafin su mika shi ga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Sananin guguwar nan mai lakabin Florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwar da aka saba gani bayan da ta afka wa jihar North Carolina. Dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya inda ta yi sanadiyar mutuwa kalla mutane 5. Yan sanda a birnin Wilmington sun ce wata mata da jaririn ɗanta sun mutu bayan da wata bishiya ta fada kan gidansu. Sannan kuma wata mata a karamar hukumar fada da ke jihar North Carolina ta mutu sanadiyar bugun zuciya bayan da ta kira waya tana neman taimako. Sai dai motar daukan marasa lafiyar ta kasa zuwa gidan matar saboda bishiyoyin da suka fadi suka rufe hanyoyi. Jama'ai sun ce mutane 2 sun mutu a karamar hukumar Leono. Wani mutum mai shekaru 78 ya mutu bayan da wutar lantarki ta jashi yayin da yake kokarin hada wayar wutar lantarki. Yayin da iska kuma ta bige wani mutum har kasa ya mutu lokacin da ya fita duba karansa. Cibiyar nazarin mahaukaciyar guguwa ta kasa ta ce karfin guguwar Florence ya ragu zuwa karfin guguwa mai tsanani da aka saba gani. Kuma yanzu haka tana tafiya sannan a hankali zuwa kudu maso gabashin jihar North Carolina tana tafiyar kilomita 110 cikin sa'a. An ceto ɗaruruwan mutane yayin da ruwa ke daɗa ƙaruwa. A ƙaramar hukumar Craven jami'ai sun ce an sami kiraye-kirayen waya na buƙatar kai ɗauki sama da 150 domin su ceto mutane daga garin New Bern ɗin nan mai ɗimbin tarihi saboda ruwa ya shiga gidajensu. Yayin da jihar Carolina ta jike sanadiyar guguwar Florence ita kuma guguwar Typhoon Mangkhut ta farma kasar Philippines. Akwai sauran guguwa har uku na yawo a yankin yamma kuma ɗaya daga cikinsu ta nufi kudu maso gabashin Asia. Masana sun ce daga cikin irin waɗannan matsanancin guguwa suna da alaƙa da sauyin yanayi. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Rwanda Paul Kagame ya yi wa shugaban ɗan adawar kasar da ke ɗaura afuwa Victor Humahoza an bayyana afuwan ne a wata sanarwa da gwamnatin Rwanda ta fitar da yammacin jiya Juma'a wanda ke zama wani bangare na yi wa masu laifi 1,140 afuwa. Wani mutum da ya samu afuwar shugaban kasa shine fitaccen mawakin nan mai suna Kizito Mihigo. Sanarwar dai na cewa shugaban kasa ya amfani da ikonsa wajen yin afuwar biyo bayan rubuta takardar neman afuwa da masu laifin suka yi cikin watan Yunin da ta gabata. Kundin tsarin mulkin kasar Rwanda ya baiwa shugaban kasa ikon amfani da mukaminsa wajen yi wa masu laifi afuwa ta hanyar doka wato da doka da tsara bayan ya tuntuɓi kotun kolin kasar. Wasu lokuta gwamnatin Kagame kan zargi kungiyar NFDLR da hannu a kisan ƙari dangin da ya fara a kasar tun shekaru 1994 inda aka kashe dubun dubata 'yan Rwanda cikin kwanaki 100. Ƙungiyoyin agaji 19 sun yi kira cikin gaggawa da ɗauki matakan kawo sauƙi ga bakin haure sama da 17,000 da ke cinkushe a wata cibiya da ke tsibirin Girka, wajen da aka gina da zumma tsugunar da mutane 6,000 a cewar wata sanarwa haɗin gwiwa da aka fitar ranar Alhamis. Ƙungiyoyin da yana neman a samar da maslaha domin kawo ƙarshen cinkoso da samar da walwala ga bakin hauren. A kasari bakin hauren sun fito daga Siriya da Iraki da Afghanistan da kuma wasu ƙasashen Afirka. Suna zaune ne cikin mawuyacin yanayi a tsibirin Girka da ke kusa da gabar ruwan Turkiya, bisa ga wata sanarwar da ƙungiyoyin suka sa wa hannu, ciki har da ƙungiyar Oxfam ta ƙasa da ƙasa. Sabon jakadan Amurka a Zimbabwe Brian Nicole ya ce dole ne kasar Zimbabwe ta cika alƙawarin da ta yi na kawo sauyi a ƙasar idan har tana son Amurka ta janye takunkumin da ta kakaba mata, a wata hirar da aka yi da shi a nan ofishin murya Amurka da ke Washington.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani ukumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub Birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bashir Bugaje da sauran masu sauraro, barkamu da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda 6. Rahotannin mu na farko da na biyu za su yi magana akan muhimmancin zuwa awo ga mata masu juna biyu da kuma buƙatar da ake da shi na haihuwa a asibiti domin kaucewa wasu matsaloli da ake fuskanta bayan an haihu a gida. Rahotonmu na uku zai yi magana akan matsalar barkewar cutar kwalara a maradin jamhuriyar Niger, al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 40. Su kuwa rahotonninmu na hudu da na biyar da na 6 dukkaninsu za su yi mana magana ne akan kokarin yaki da cutar polio a jihohin Borno, Bauchi da jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub Birnin Yaro.
Makon kula da lafiyar mata da jarirai ya gudana a babban birnin tarayya da ke Abuja, shirin da hukumar kula da lafiya matakin farko ta dauki a rangaman yinsa. Mata da kuma ƙananan yara sun samu halartar taron, a inda wakiliyarmu Hawa Umar ta kasance ta kuma aiko mana da rahoto.
Mata sun nuna farin ciki ga makon kula da lafiyar masu juna biyu a cikinsu jarirai da kuma ƙananan yara da hukumomin lafiya matakin farko na jihohi ke gudanarwa sau biyu a shekara. A babban birnin Najeriya, taron ya samu gagarumar nasara, inda mata da yaran su suka taru don fahimtar yadda lamura ke gudana da gano cewa rashin samun abinci mai gina jiki na addabar yara kashi 20.6 cikin 100 da nauyin su yayi ƙasa akan mizani. Mata sun bayyana yadda sukan amfana da kula da suke samu bayan wayewa da amsa kiran zuwa asibiti da zarar sun samu juna biyu ko lamari mai buƙatar kulawar malaman lafiya.
Sunana planan godiya a bajin na himci na taruwa na nan samu karuwa yanda zan rike yara na yanda zan lura da yaro jariri na da lokacin da na da ciki yanda zan duba lafiyan cikin yaro na
shin kina samun cikakkiyar kulawa idan kin je asibiti a lokacin da kika kai yaran ki rigakafi
ina samun lurawa daga wurin su doctorci suna duba mu da sunansu din suna ba mu attention nasu
sunana hatsa garki kun ka garzayo da ciki za a baka kula ka aihu ka zo ka kawo yaran ka kuma mu zo taro kuma su kula da mu bakin gurgurdan iko gaskiya mun gode
sunana Hajara Muhammad Taro ta kula da yara ta ba su magunguna ingantattu kuma a kula da masu juna biyu su ma a ba su magunguna
shugaban hukumar lafiya matakin farko na Abuja Dr. Rilwan Muhammad ya faɗi abubuwan da yaro zai bukata na abinci ko da ba ta hanya mai tsada ba
yanda za su ciyar da yaro su amfani da abincin da ke gida ba wai idan an fara ba yaro abinci a gida kar a ce sai an nemo kan abin kanti ma da abincin kanti anan ne za mu jawabi cewa da kayan gidan nan aka hada dan kunu aka sa masa dan kunun gyada ko din gyada aka dan gyara shi aka dan sa masa dan manja a ciki ya isa ne komai da komai mai yaro ba lalle an samu an kashe kudi an je kanti an sayar kuma zuwa ga garasa har yaro ya samu ciwon yunwa a jiki anan ne kuma muke dada bayani ma mata cewa su ma kansu su kula da kansu lokacin da ake awo saboda idan bayan aihuwa a samu yaro mai inganci kuma muna da daga kai wannan lokacin wannan kwana bakwai da zamu yi amma saboda yanayin wannan lokaci muna so mu bi su kamar yadda suke wajen gudun hijira ba su wannan sinadarin vitamin A din da kuma wannan maganin tsutsar ciki din
hukumar kididdigar lafiya ta Najeriya da sauran hukumomi sun fitar da bincike da ke nuna cewa duk wani a Najeriya kimanin mata 145 ke rasa ransu sakamakon haihuwa haka kuma jarirai da kananan yara yan kasa da shekara 5 2300 kan rasa ransu a kullun sakamakon cututtukan da za a iya magancewa Hawwa Umar Udubo muryar Amurka daga Abuja Najeriya
an jaddada alfanun da ke tattare da mata masu juna biyu su rinka zuwa asibiti yayin haihuwa domin kaucewa matsalolin da ake fuskanta bayan an haihu a gida Muhammad Salisu Rabiu ya tattauna da wani kwararren likita akan wannan al'amari da kuma rahoton da ya aika mana
Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ne ya bayyana haka yayin da nake tattaunawa da shi akan alfanun haihuwa a asibiti
to a asibiti su an ba su horarwa ne yadda za su yi wannan abin daidai har ma a gujewa matsaloli kamar na yoyon fitsari din nan to amma idan ya zamana ba a asibiti bane a gida ne jinin ya barke kafin a ce za a dau wani mataki a tafi asibitin abinda ake gudu ya zai iya afkuwa ko kuma ɗaya daga cikin matsalolin nan da na zana ballantana ma waɗanda ma za su ga koda matsalar ga ta suna gani rashin sani sai ya ce ai kaza ne bayan ga inda hanyar take a dauki wani tunani na daban sai ga matsala har ta kai ga an yi asarar ran nan saboda rashin ilimi rashin sani amma a gaban kwararru ne suna dan ganin matsala ba za a ce 100% matsala ba za ta iya zuwa ba amma in ta zo din maza akwai matakai da za a dauka insha Allah amma kamo a gano bakin zaran ai maganin sa shi yasa muhim yana da muhimmanci kwarai da gaske ko da a ce an samu akasi mace bata ma yi awon cikin ba kaddara ba a yi awon ba gaba daya to a dage aihuwa dai a tabbatar an je wajen ma'aikata a asibitoci domin a haihu din domin wannan shine zai rage mana yawan mata da muke asara kusan fa Najeriya tana daga cikin kuma musamman arewacin Najeriya ina daga cikin wurare wanda a duniya baki daya aka fi asarar ran mata kuma dalili suna da yawa amma muhimmi daga ciki rashin haihuwa a asibiti shine yake jawo irin wannan
meye tasirin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki
wato ita mace mai ciki garkuwar jikinta ba shi da karfi kamar yar uwarta mace wacce ba ta da ciki haka kuma in aka kwatanta ta da namiji wanda shi ba ciki yake dauka ba shi ma ya fita samun garkuwar jiki to idan ka kwatanta zaka ga mata da suke da ciki sun fi kamuwa cikin sauki kenan haka kuma yadda zai ta gayyara su ya fi kamuwa domin yakan iya sa su zazzabin ya kwantar da su bayan kai kuwa da kake da karfinka zaka iya yin zazzabin cizon sauro ka ci gaba da harkokin ka ma illa dai akwai wani dan rashin dadi da kake ji amma ba zai hana ka zuwa masallaci ko zuwa wajen neman abin yau da gobe ba na sana'a ko wajen aiki da haka to amma ita zai kwantar da ita rangaranga sosai yana shanye jini a jikinta wannan shanye jinin kuma sai ya kai ga har ma za a iya mutuwa idan ba a yi sa'a ba. Haka kuma yana iya sabarin ciki, yana iya jawo matsaloli dai da dama ga mace mai ciki. To musamman na shan jinin nan yana tagayyarar da mata sosai. Shi yasa ake so in an je asibiti wajen awo, in an gama ci jini bai ishe ta ba, wato awo na kusan farko da za a yi, za a auna ta a ga ko tana da wannan cutar. Domin duk jinin da zaka bata ko wani magani da zai kara mata jini, in ba a yi maganin ita cutar zazzabin cizon sauro ba, zaka ga abin da ya da saura da sauran runa a kaba. To wannan shine tasiri da yake jawowa. Dan ma da yake cikin ta shi ma zai iya kamuwa, domin tun yana cikin musamman lokacin haihuwa kaga lokaci ne da za a rabu, kuma fata yake Allah ya raba lafiya. To jini da yake cikin yake jikin su, wani bangaren zai jikin yaro, wani bangaren zai jikin uwa, shine sai a yanke cibi, to an rabu kenan. To garin wannan jini ya fita daga jikin ta ya shiga jikin shi din, ana iya kwayoyin cutan zazzabin cizon sauron su shiga jikin yaron nan tun yana jariri. Sai kaga wasu an haife su da dan kankanin kai ko kuma wasu alamu da za su iya nuna, to yana jawo wa yara matsala wani lokacin ma har ayi asararsu.
Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
Yanzu a yanzu kimanin mutane sama da 40 ne suka rasa ransu bayan barkewar cutar kwalara a jihar Maradin Jamhuriyar Nijar. Inji wakilinmu Shu'aibu Mani.
A kumance ta bayyana cewa cutar amai da gudawa cewa da kwalara ta barke a waɗansu sassa daban-daban na jihar Maradi, inda mutane 2,332 suka kamu da kwalara, 45 sun kwanta dama, lokacin da 1,050 suka samu waraka, 800 ke can suna jinya. Bayan shelar ministan kiwon lafiya shi ma gwamnan jiha Ali Zakari Umaru ya bayyana haka a hirar shi da gidan rediyon murya Amurka.
A takaice, yau cikin jihar Maradi muna fama da wannan cuta cikin gunduman Madarunwa, gunduman gidan Rumji da kuma garin Maradi, amma alƙaluma wanda muke da su muna da mutum 2,332 da suka kamu da wannan cuta, a cikin su Allah ya mu mutum 45 rasuwa, 108 suna kwance a asibiti. Kenan ka gani akwai wajen mutum 250 wanda suka warke kwata-kwata, su kowa ya koma gidansu. Ya nuna kenan lalle an dauki matakai. Ita cutar gudanawa wannan kolera in ta kama mutum, in ba ai komai ba, ba makawa mutuwa zai. Kenan lalle an dauki matakai. Lalle akwai mutum 45 da suka rasu, mu nema yan uwansu ta'aziyya. Muna da isasshen magunguna. Mun yi kira ga jama'a da masu hannu da shuni, duk wanda ya iya wani abu yayi, kuma alhamdulillahi ɗan kasuwanmu tu kaman gidan gona, kaman gidan ruwa, suna nan suna ta bada gudunmuwa ta kayan aiki. Akwai wani kamin ya warke sai an same litar 200 na ruwa.
Cuta amai da gudawa ko kwalara abu ce da ake ɗauka a bainar jama'a ga rashin tsafta ta mahalli ko kuma ta abinci. Shi yasa Dr. Idi Kalla, kwamishinan kiwon lafiya na jiha, ya bayyana gargaɗi ga mutane.
Ga kai da kawo ana sai, ga cuɗewa ana sai, ko da kasuwa in ta dabbobi, in ta abinci, yau duk mutane ana ta hallara, ana ta haɗuwa. Kuma ga shi in sallar ta zo, shi ma a baraka ce ta abinci. Ka zo nan an baka abinci, ka zo can an baka abinci, ba ka san tare da za ka cin shi ba, in ba ɗauke matakai ya ba. Kun ga wannan yana iya zama shi ma wata okazion ce ta ƙara bayyana yaɗa wannan ciwo. Don haka nan muke samun muna mai amfani da wannan dama mu ƙara jawo ka hankalin mutane su gane da lokaci ne wanda kowa ya kamata ya kawo nashi gudunmuwa. Kai ta karan banda iyalin, kai ta karan banda makwabta, kai ta karan banda duk abin da kake iya gani kana aika maganta, saboda wannan abu Allah ya kawo muna mutane jama'a su gane a shawo ka.
Shu'aibu Mani, sashen Hausa na murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Shu'aibu Mani, a jihar Bauchi an bayyana cewa masu aikin wayar da kai ga jama'a na da muhimmiyar rawa da suke takawa wajen kare al'umma daga kamuwa da cututtuka daban-daban. Amina Abdullahi Girbo ta aiko mana da rahoto.
Shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi, Bako Garba Gamawa, ya bayyana muhimmancin su a harkar polio.
Wato sanuwa da kan jama'a ba ku akan ciwon polio ba, kan cututtuka da yawa. Shekaru biyu su wuce ni fama da wani jita-jita na cewa Ebola. Idan samu ciwo ya shigo al'umma, to kowa da mutum shirya.
Haka ne.
Wani zai yi kuwa alheri.
Sosai.
Wani zai yi kuwa tsiya. Wani zai yi kuwa ya ragar mutane. waka ce yakuwa cewa Ebola ya kama ba dawa ba ya Ebola ya kama mutum mutuwa ake yi Ebola ya kama mutum ya tsanta jini ba mutuwa kuma ka tsaya Ebola ma zaka mutu a dawa wani abin da ya faru da Ebola ne shine manna kai kashe manna
gishiri
na duk dinga gishiri da sha lamuran kiyon lafiya a hannun sa ya tambaye zai fadi akwai kodu a mace a IT materials da mai gaba ciye shi shigo daga cikin sa ke godiya ga gwamnati muke godiya ga commission muke godiya ga chairman agency namu muke godiya ga chairman number 3 da masu sama goyen bana din kai wajen committee mobilization wajen a committee awareness campaign wajen mai kuma printing da IT materials aka raba mutane wajen hand washing wanke hannu wajen mai gida gida ana wa jama'a bayani sama mata iya mata cewa ku na yi mai tsafta ku tsafta da mallon ku ku tsafta da bayan gida ku tsafta da kitchen so wani lokaci aka samu wato linkage tsakanin bayan gidan mu da rijiyoyin mu musamman ne yankin boshi rijiyoyin mu a kusa take to sai ga an samu ainihin haduwa tsakanin bayan gida da ruwa wanda wani lokaci mutane ba su sani ba
bayan gidan kenan yana koma su gidan rijiya
dai koma ke san misali yara isa su duka kamuwa da ciwo amma gudawa da aka yi mucin nan mafi yawan su kan yara ne da almajirai to shine dama social mobilization da ke muke yi na wadannan jama'a me yasa a yanzu an shigo da iyayen kasa salakuna a shigo da shugaban addini su ma suna kai gorus kai mari yanzu in da mai gunduma yake kala ruwa a sani anguwa yake kala so duk gaba daya so da mu zauna lafiya kuma kare kanmu yanzu kwanaki muka yi wasu abi na ce wasu ali environmental sample mun je pole guda biyar da wasu kwabuna hotel da shafan bridge da nan da FGC aka da ruwan kwata ka dauka an yi a Sokoto an yi a Kano an yi a Bauchi an yi a Borno ruwan kwata ka dauka aka yi analysis aka yi sample din sa aka duba sai da bayan cutar test din su a ciki
na polio
so kinga idan ya zo hadda ruwa ya gona bai ciya kaza kaza ya lokaci da shi idan ya dame a kai ayyana ya ka takawa ya lokaci kaza to kinga ya zalle shi kenan da ruwa a ba ko ruwa ba
bako karfa gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko na karamar hukumar Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya
a jihar Niger dake arewacin Najeriya hukumomi na ci gaba da daukar matakai wajen kare jahar daga bullar cutar polio inji wakilin mu Mustafa Nasir Batsari
hukumomi a jihar Niger Najeriya na ci gaba da daukar mataki domin kare jahar daga bullar cutar shan inna ko kuma polio musamman ganin har yanzu akwai wasu jihohi a yankin arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da cutar. Jihar Niger dai ta rabu da cutar shan inna ne tun a shekara ta 2012. Dr. Yahaya Na'uzo shine darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ga abin da yake cewa akan wannan al'amari.
Saboda shi polio abu ne wanda yake bukoka bada jin dadin cewa babu shi ba za ka kwanta kai bacci ba ka tsamma ka tabbata kai cewa bai dawo ba dole mu ci gaba da aiki mu ci gaba da tabbatar da cewa polio din nan bai dawo ba kamar yadda kace yana cikin kasan mu ba wai an share shi bane har yanzu amma mu na mu ji hankam lalle kamar yadda ka fada rabon mu da samun ma wani report nashi tun wurin 2012 ko eto akwai abubuwan da muke yi yanzu har yanzu muna ci gaba da yin wa'annan rounds din na rigakafi da aka yi mun yi daya a June sannan mun yi kuma a April da sake yin wani a October din ga da zai zo cikin cikin wayangadin da muka yi an yi yanzu miliyan 2,700,000 da aka yara da aka yi ma rigakafi. To kuma ko duk da haka din dole mu dinga sa ido mu tabbata cewa wayansu da suka hito daga wani jiha ba namu ba sukan zo wucewa sukan tsaya a dan jiha mu kafin su wuce. Muna lura mu tabbata cewa ana duba angoyi a gaba wayansu bakin da suka zo daga wani jiha ba ya musu rigakafi ba. Kaga wannan ma yana tsare ga cewa mun tabbata polio din ba zai zo mana cikin jihar mu ba.
Haka zalika Dr. Yahaya Na'uzo ya ce akwai sabon tsari na musamman da suka bullo da shi na kula da unguwanni akan aikin rigakafin domin tabbatar da samun nasara.
Yanzu shirin da muke yi da muke so program da ake kira CHIPS wato in community za a fara training din su suna mobilizing saboda su tabbata duk yara da suke ko a wani anguwa da aka haife su mun san gun da suke mun san ko ai musu rigakafi ko ai musu ba ba tare da da kamar inda muna zauna muna dai jira ne mu tabbata mun gama da koma. A yanzu ko sabon shirin ga namu zai sa kowane anguwa kowane lungu mun san gun da yaran mu suke saboda a samu musu
mutanen da suke unguwa da mutanen da suke garuruwa su za a sa aiki
ba shak. Sannan kuma muna abin da ake kiran microplan wato microplan wanda yake kamar irin zuwa za a yi kamar census ne karamin census ne kowane anguwa kowane ward muna zuwa mu bincika mutanen nan da suke an karu baki sun zo ko basu zo.
Dr. Yahaya Na'uzo director a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Yanzu a yanzu jihar Borno da take arewa maso gabashin Nigeria ita kadai ta rage inda ake fafutukan kawar da cutar polio. Hakan yasa hukumomin kiwon lafiya suka ƙara azama wajen aiwatar da rigakafin cutar akai-akai. Iyayen al'umma sun bayyana jin daɗi da goyon bayan su akan kokarin da ake yi. Ɗaya daga cikin 'yan jarida da gidan Radio Murya Amurka suka horas akan labarai akan kiwon lafiya. Abdullahi Mustapha na Radio Lafiya Dole dake birnin Maiduguri ya aiko mana da rahoto.
Wasu mazauna birnin Maiduguri sun bayyana gamsuwarsu da kuma farin ciki akan allurar rigakafi da ake wa yara domin ba su kariya da kamuwa daga cutar nan ta shan inna wato polio. Wakilin daga cikin unguwar Mafoni dake birnin Maiduguri Alhaji Zannabarma azantawa ta da shi ya ce abin alfahari ne a yau jama'ar gari na amsar allurar rigakafi a nan jihar Borno musamman ma jama'ar unguwar Mafoni.
Unguwar da Mafoni wat Maiduguri Alan kuma
ni ne wakilin daga cikin wannan unguwa. Ba shakka allurar rigakafi a yanzu jama'a sukan amsa suna farin ciki da a kore mishi ma'aikatan kiwon lafiya suka zo musu suka mika yayansu domin yi musu wannan allura. Sannan kuma mukan sanya dattawar unguwa zuwa cikin wannan shiri na tabbatar da cewa kowane yaro ya samu wannan allura. A cewar wakilin daga cin duk da cewa da can akwai waɗanda ke kyamar ita wannan allura ko kuma ba sa amincewa da ita a sanadiyar faɗakarwa da jami'an kiwon lafiya na jiha da kuma malaman addini ke yi a yau jama'a sun fara ausar wannan allura. A yau a gaskiya da wahala a ce an samu masu kyamar ita wannan allura ta polio musamman ma saboda faɗakarwar da jami'an kiwon lafiya ke yi da malamai irin su shugaban kungiyar makarantun islamiyya na jiha ya sa jama'a a yanzu sukan amshi wannan allura. Daga ƙarshe daga cin ya yi godiya ga mai martaba shehun Borno gwamnatin jiha da kuma kungiyoyi da suke taimakawa wajen kawo ƙarshen wannan cuta ta polio.
Abdullahi Mustapha kenan daga cikin 'yan jarida da suka halarci horo na musamman don bayar da labarai akan kiwon lafiya da gidan Radio Murya Amurka ya shirya a Abuja kwanakin baya. Kuma ma'aikaci a gidan Radio Lafiya Dole FM da ke birnin Maiduguri da wannan rahoto. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau, ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na internet voahausa.com.
ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafin mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Dodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.